Sashin Hausa na Muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Baba Yakub makeri ne tare da Murtala Faruku Sanyin na da muke farin cikin kasancewa da ku a dai wannan shiri da safiyar Laraba ta daga watan Agusta shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Murtala da kanin labarai.
An saka wa Niger karin takunkumai a jiya Talata bayan da shugabannin sojin ta suka yi watsi da yunkurin diplomasiya na bayan-bayan nan. Kasar Jamus ta yi ta yin tsawaita aikewa da na'urorin kariya daga makami mai linzami na Patriot a Poland. Wasu ma'aikatan ruwa biyu da ake zargi da yi wa kasar China leƙen asiri sun bayyana a gaban kotunan tarayya daban-daban a California domin sauraren shari'a kwana ɗaya bayan kama su da kuma zargin bayar da muhimman bayanai ga gwamnati da jami'an leƙen asirin kasar China.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin za ku yi cewa shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya gana da gwamnonin Najeriya da jihohinsu ke iyaka da makwabciya wato kasar Niger. To ko me ake so cimawa?
A faɗakar da al'umma cewa wannan abu da ake ciki ba wai rigima ce tsakanin Najeriya da ita kasar Niger ba.
A cikin shirin kuma muna ɗauke da wata tattaunawa da Group Captain Sadiq Garba, wato Garba Shehu kenan mai nazari akan tsaro da kuma aikin soja da akan damarwar da ake ciki a jamhuriyar Niger. Sa'annan kamar kowace safiyar Laraba, to ma muna tafi da shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faruku Sanyin na zai gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan safiya ga kuma cikakkun labaran duniyar. An saka wa Niger karin takunkumi a ranar Talata sa'o'i bayan da shugabannin sojojinta da suka yi watsi da yunkurin diplomasiya na baya-bayan nan da tawagar haɗin gwiwa daga kasashen yammacin Afirka da kungiyar tarayyar Afirka da kuma Majalisar Ɗinkin Duniya suka yi. Shugabannin mulkin soja sun ce kin amincewa da shigar tawagar a cikin kasar, wato sun ki amincewa da shigar tawagar a cikin kasar, suna cewa yanayin da ake ciki na barazanar wuce gona da iri yasa ba a iya yin wata tattaunawa ko kuma kawo ƙarshen rikicin kundin tsarin mulkin Niger da jami'an tsaron fadar shugaban kasa suka karbe iko tare da ci gaba da tsare zababben shugaban kasar Mohamed Bazoum da iyalansa. Kungiyar kasashen yammacin Afirka ta ECOWAS ta yi barazanar shiga tsakani da karfin soji a Niger, matukar ba a maido da Bazoum kan mulki ba. Ko da yake a ranar Lahadin da ta gabata wa'adin shugabannin juyin mulkin ya cika ba tare da daukar mataki ba. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka a ranar Talata ta ce har yanzu Amurka na da begen sauya juyin mulkin na Niger, amma kuma abu ne mai yiwuwa. Shugaban Najeriya Bola Tinubu ya ba da umarnin sanya sababbin takunkumai ta hanyar babban bankin Najeriya da nufin masu hannu da shuni wajen kwace mulki, inji kakakin shugaban kasar. Kasar Jamus ta yi ta yin tsawaita aikewa da na'urorin kariya daga makami mai linzami na Patriot a Poland mai yiwuwa har ya zuwa ƙarshen shekara, inji ma'aikatar tsaron kasar a cikin wata sanarwa da ta fitar a jiya Talata. Berlin ta aika da rukunin Patriot guda uku zuwa gabashin Poland a watan Janairu bayan wani mummunan tashin bam a wani ƙauyen kasar Poland a ƙarshen shekara ta 2022. An yi yakinin cewa harin ya faru ne sakamakon wani makami mai linzami na tsaron saman Ukraine. Da farko an shirya kaddamar da tsarin da Amurka ta yi na tsawon watanni shida, amma ma'aikatar tsaro ta ce wato ta baiwa Poland ta yin kiyaye tsarin a lokacin bazara mai yiwuwa har zuwa ƙarshen shekara. Wasu ma'aikatan ruwa biyu da ake zargi da yi wa kasar China leƙen asiri sun bayyana a gaban kotunan tarayya daban-daban a California a jiya Talata domin sauraren shari'a kwanaki bayan kama su da kuma zargin su da bayar da muhimman bayanai na gwamnati ga jami'an leƙen asirin kasar China. A cikin ƙararraki daban-daban da aka sanar lokaci ɗaya a ranar 3 ga watan Agusta, ma'aikatar shari'a ta ce an tuhumi ma'aikacin jirgin ruwa Jinshao Patrick Wei mai shekaru 22 da laifin leƙen asiri, haka kuma an tuhumi ƙaramin jami'i Wenhen Thomas Zhao ɗan shekaru 26 da aya aika bayanai ga jami'in leƙen asiri na China. Har yanzu dai ba a tantance ko suna tuntuɓar jami'in leƙen asirin na China ba. Waɗanda ake zargin 'yan asalin ƙasar China da suka sami zama 'yan ƙasar Amurka, a cewar takardun kotun ana zargin cewa ma'aikatan jirgin ruwan sun karɓi kuɗaɗen ne domin baiwa ƙasar China bayanai game da fasahohin da suka yi amfani da su wajen aiki da kuma ayyukan sojojin ruwa na nan gaba da suka hada da atisayen soja na kasa da kasa. A cewar kafar yatsa labarai ta ABC News, Ahana Zao Bailey yayin sauraron karar da aka yi masa a safiyar jiya Talata a Los Angeles. Alkalin ya ce ya dauki Zao a matsayin barazana da hadari ga al'umma yayin da ya bada umarnin a ci gaba da tsare shi. Sawoyi bayan haka kuma a San Diego shi ma wai an hana shi Bailey bayan da alkali ya yanke hukuncin cewa yana da hadari da barazana ga al'umma a cewar ABC News.
Anjima kadan Murtala zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya gana da gwamnonin arewacin Najeriya masu iyaka da jamhuriyar Niger domin tuntuɓa da bada da neman goyon bayan su akan hali da ake ciki a kokarin mayar da tsarin demokradiya bayan da sojojin kasar suka hambarar da shugaba Bazoum Mahamad. A Abuja, wakilinmu Umar Faruku Musa ya nemi ƙarin bayani akan taron da aka gudanar daga bakin jami'in yaɗa labarai na fadar gwamnati Malam Abdulaziz Abdulaziz ga kuma jawabin sa.
Su waɗannan gwamnoni kasancewar su suna makwabtaka da ƙasar Nijar don san abubuwa da yawa waɗanda watakila a nan a matakin tarayya ba komai ne aka sani ba kamar yadda su suka sani din, don haka suka taimaka sun tattauna ne akan yadda su ma za su bada tasu gudunmawar a ƙoƙarin da ake yi domin a samo bakin zaren wannan matsala ba tare da an kai ga abin da ba zai daɗi ba ko kuma abin da zai kawo wani tashin hankali. Sannan kuma shi shugaban ƙasa ya nemi goyon bayan su akan su goyi bayan gwamnatin tarayya domin tabbatar da cewa matakan da kungiyar ECOWAS ta tsara domin sanya takunkumi a ƙasar Nijar matakan sun yi tasiri. Kuma a faɗakar da al'umma cewa wannan abu da ake ciki ba wai rigima ce tsakanin Najeriya da ita ƙasar Nijar ba, abu ne da ya shafi ƙungiyar ECOWAS da kuma ƙudurƙudurenta da dokokinta wanda ita kanta ƙasar Nijar tana daga cikin wanda suka sanyawa wannan ƙuduri na ECOWAS hannu akan cewa karɓar mulki da ƙarfin tuwo abu ne wanda yake ba halal cewa kuma abu ne mara kyau, wanda kuma duk wanda duk ƙasar da aka samu irin wannan dole a yi ƙoƙari a ga an dawo da ƙasar bisa kan turbar demokuraɗiyya.
Kana ganin gwamnonin nan za su goyi bayan waɗannan matakan ganin irin koke-koke da talakawan ƙasashen guda biyu da ke makwabtaka da juna suke ta yi tun sanda aka haura wannan takun saka?
Kasan matakan da yawa kuma ba wai magana ce ta yaki ba kamar yadda na ga mutane da yawa abinda suka fi mai da hankali kenan. Babu wanda yake burin ya kai hari ko kuma ya kai yaki kan wata ƙasa, burin shi ne a samu maslaha, a samu mafita, a samu awarware wannan matsala a cikin kwanciyar hankali. Wanda kuma shi shugaban ƙasa duk da a matsayinsa na shugaban kungiyar ECOWAS shi yake jagorantar waɗannan tattaunawa, don haka ne ma aka tura wakilai kala-kala domin su samu su zauna da su waɗanda suka yi wannan juyin mulki. Sannan abin da ya kamata mutane su mai da hankali shine akan matsin lamba ga su waɗanda suka yi wannan juyin mulki akan su ba da waje, su kuma tabbatar da cewa an dawo da gwamnati wadda take ƙarƙashin doka ba wai gwamnati ta kama karya ta soja ba. A nan ne su ne ya kamata a ce an matsa wa lamba cewa kar su jawo mutane bala'i, kar su jawo mutane masifa, su haƙura tun da wannan ba zaɓen su aka yi ba, su ba da wuri, su bar halartattun shugabanni su cigaba da mulkin jama'a.
Gobe ne dai idan Allah ya kai mu, shugaba Bola Ahmed Tinubu zai sake jagoranta wani zama da shugabannin ƙasashen Afirka ta Yamma a inuwar kungiyar nan ta Sibiyayo wato ECOWAS domin yin bita da yin nazari akan halin da ake ciki da kuma tsara mataki na gaba akan hanyoyin da kungiyar zai kamata su bi domin tabbatar da cewa an dawo da Bazoum Mahamad akan turba ta demokradiyya a ƙasar Nijar. Daman dai a yanzu 'yan Najeriya kawunan su ya rarrabu tsakanin masu goyon bayan juyin mulkin da aka yi a jamhuriyar Nijar ɗin da waɗanda ba sa goyon baya. Galibi dai ana goyon bayan adawa da turba ta demokradiyya, amma mutane da dama ba sa sha'awar ganin cewa an kai hari. Harin da ya zo don su mutane ke tsammanin zai iya shahuwar talakawa na Nijar da kuma talakawa na arewacin Najeriya. Umar Faruku Musa, murar Amurka a Abuja, Najeriya.
A gaida Umar Faruku Musa da wannan rahoto, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da ma Instagram. Yanzu ko ga Murtala da ci gaban labaran duniya.
Sojoji da jami'an leke asirin Amurka suna yin taka tsantsan wajen kakkabe kungiyar IS a Iraki da Siriya. Duk wanda kuma bayan da kungiyar ta'addancin ta yi na asarar mayaka da manyan jagorori da kuma wani khalifa na gaba. Wannan na zuwa ne kasa da mako guda bayan kungiyar ta IS ta sanar da mutuwar Abu Al-Hussein Al-Quraishi wanda ya jagoranci kungiyar ta'addancin tun a watan Nuwamban bara. Hakan kuma na zuwa ne yayin da aka sami rudani game da yadda Abu Al-Hussein ya gamu da ajalinsa. Da farko Turkiya ta ce ta kashe shi ne a wani samami da ta kai a ƙarshen watan Afrilu, ko da yake jami'an Amurka ba su tabbatar da ikirarin ba. Kungiyar IS wadda ake gani ta jinkirta fitar da sanarwar, ta kuma dora alhaki kan Hayat Tahir Al-Sham mai alaka da Al-Qaida ko kuma HTS wanda nan take yayi watsi da zargin za a iya kallon kowane irin yanayi a matsayin wata alama da ke nuna cewa ikon IS na raguwa. Sai dai jami'an Amurka sun yi gargadin cewa zayyana irin wannan matakin na iya zama riga malam masallaci. Masu jefa kuri'a a Ohio sun yi watsi da matakin da jam'iyyar 'yan jam'iyyar Republican ke marawa baya wanda zai sa da wuya a tsallake kayar zubar da ciki. Kuri'ar ta kafa wani gangami wanda zai zama kuri'ar raba gardama na baya-bayan nan kan wannan batu tun bayan da kotun kolin Amurka ta soke haƙƙin zubar da ciki a fadin kasar a bara. 'Yan jam'iyyar Republican na Ohio sun sanya ayar tambaya akan kuri'ar bazara da fatan za a yi watsi da shirin da 'yan ƙasa masu jefa kuri'a za su yanke shawara a kai a watan Nuwamba wanda ke neman tabbatar da 'yancin zubar da ciki a cikin kundin tsarin mulki sakamakon wanda ya nuna cewa koma baya ne ga jam'iyyar ta Republican a jihar mai ra'ayin 'yan mazan jiya. Dennis Willard mai magana da yawun campaign din na 'yan adawa mai taken One Person One Vote ya kira fitowar ta daya matsayin karfin ikon yaudara da nufin rage karfin masu kada kuri'a a jihar. Wata babbar kungiyar kasa da ke adawa da haƙƙin zubar da ciki, Susan B. Anthony, ta kira sakamakon ranar bikin ciki ga Ohio yayin da take yin kakkausan suka akan kuɗaɗe na waje da ke taimakawa 'yan adawa.
A gaida Murtala da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, masana sha'anin tsaro na ci gaba da yin shari'a kan halin da ake ciki a jamhuriyar Nijar biyo bayan juyin mulki da sojojin kasar suka yi a ranar 26 ga watan Yuli. Group Captain Sadiq Garba Shehu, masani kuma mai nazari akan tsaro da aikin soja, yayi wa abokiyar aikin mu Aisha Ma'azu fashin baki akan wannan batun, musamman ma akan yadda wasu ke ganin shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu na yin gaban kansa a wannan al'amari.
To ni a gaskiya tunda aka fara wannan magana, wato zaka duba ne idan kina magana to shi dai shugaba Ahmed Bola Tinubu a matsayin shi na shugaban ECOWAS dole ya kira mutane a tattauna, sauran shugaban kasashe wanda yake wancin su sun je, wasu sun tura waɗanda za su wakilce su wanda ba su samu zuwa ba. Amma ina so ki san cewa a kasashen Afirka na yamman nan akwai su mambobi guda 15 ne. To duk abin da aka yi, shi wanda yake zama shi ne shugaba a lokacin da ake wannan mitin din, shi ne zai fito yayi bayani. So akwai akwai yiwuwan a ga bayanin da yake kamar bayani yake da bakin shi, to amma ba bayani yake da bakin, bayani ne yake na yadda kasashen nan suka yadda aka samu ittifaki. Ba zai yiwu a ce duka kasashen nan 15 duka sun yadda da abin da aka faɗa ba. To amma irin wannan mitin din za a kare ne waɗanda suka fi yawa kamar dimokuraɗiyya ne. Shawaran da suka ɗauka shi ne shi shugaba zai zo ya faɗa cewa ga abin da ake. To amma abin da nake so gane, idan ka duba dama can shi wannan ƙungiya ta ECOWAS ɗin, wato ƙungiyar ƙasashen Afirka, ita kanta akwai siyasa a cikinta. Saboda me? Siyasa kuma saboda bambancin mulkin Turawa. Kin ga a cikin ƙasashe 15 ɗin nan guda 8 renon Faransa ne, guda 5 renon Ingilishi ne, akwai guda 2 ina jin renon Portugal. To a gaskiya kowane abu yazo, ko ba magana abin nan ba, yawanci akan samu rabe-raben kai akan wata magana in ta taso, wanda yake yawanci din ba ko yaushe ne ake samun ittifaki kowa yadda ba. Wani lokacin abu ya taso, su kasashen da suke renon Faransa suka yi gungu su dauki matsaya daya, ifa su ma sun tuma hada kai. Su kasashen da suke renon Ingilishi su ne kamar kowa yana yin ta gaban shi, ba dole ne a ce wai dan abin da Najeriya ta yadda da shi, Ghana ta yadda da shi, ko Sierra Leone ta yadda da shi, ko Nigeria ta yadda, akan samu rarrabuwan kai. To su kuma ga su waɗannan ɗan Portugal, to in mutum ya duba wannan siyasan, dama sai ya tsammani cewa anya za a samu haɗin kai, za a samu magana ɗaya daga ECOWAS ɗin wanda duka ƙasashe za su yadda akan cewa maganan ma ko maganan ma kulle boda din da maganan sa takunkumi, ba yana yiwuwa ba duka ne za a samu, saboda wannan siyasa ta ECOWAS da nace miki tana ciki akan rarraban kai.
Akwai waɗanda suke gani tamkar ga baki ɗaya ƙasashen yamma ne suke neman gindin zama a ƙasashen nan, waɗansu ko suna gani cewa ai wannan hargitsin suna kokari ne su a tada hargitsi su samu abin samu. Yaya kai kake kallon al'amarin a matsayinka na ƙwararre a wannan harka na tsaro?
To wato shi sha'anin ƙasa da ƙasa, wato abinda Bature ke kira international relation, abu ne wanda yake ba wani magana da'a ko rashin da'a a ciki. Idan abu ya faru, kowace ƙasa za ta duba wannan abin da ke faruwa, akwai wani amfani da zan samu a wannan abin, akwai wani faduwa da zan samu a wannan abin. A maganar gaskiya, duk da muna cewa demokradiyya, idan aka ce an yi canjin gwamnati a kowace ƙasa ne, akwai ƙasashen da za su duba cewa su waye suka yi canjin gwamnatin nan, mutane ne wanda yake ra'ayinmu zai zo ɗaya da su. To kin ga idan haka ne, kowace ƙasa za ta dan daga kafa, saboda tana ganin wannan zai kawo mata ci gaba. Waɗanda aka cire din nan mutane ne da suke nuna mana abokantaka ko rashin abokantaka. Idan mutane ne wanda aka cire wanda ba sa nuna mana abokantaka, to ita kuma wannan ƙasa za ta ga cewa wannan canji ci gaba ya kaita. Sai ki ga ƙasan ba za ta yi Allah waje da wannan juyin mulkin ba.
Captain Sadiq Garba Shehu kenan a tattaunawarsa da Aisha Mu'azu. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu ko ga shirinmu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Makonni biyu kenan da juyin mulkin soji a jamhuriyar Niger. Al'amura da dama sun faru. Ku biyo mu a cikin shirin. Assalamu alaikum. Kamar yadda za a iya tunawa, a ranar 26 ga watan Yulin da ya gabata ne, sojoji a jamhuriyar Nijar suka hamɓarar da gwamnatin shugaba Muhammad Bazoum tare da ayyana shugaban rundunar tsaron shugaban ƙasa Janar Abdulrahman Chani a matsayin shugaban ƙasar na mulkin soji. Sojojin da suka yi juyin mulki sun bayyana matsalar tsaro da taɓarɓarewar tattalin arziki da kuma cin hanci da rashawa a zaman dalilansu na kifar da zababbiyar gwamnatin ta shugaba Muhammad Bazoum. To sai dai manazarta da dama irin su Abdulrahman Alkasu suna ganin da akwai abin lura a tattare da waɗannan dalilan na juyin mulkin da aka bayar.
Wannan abubuwa ana iya cewa wasu abubuwa ne wanda watakila ya san da su tun lokacin da yake tare da su, in kuma sababbi ne ya san da su. Kuma wasu suna iya cewa su sojojin ko sauran jami'an tsaron watakila suna da hannu bisa a samuwar waɗannan abubuwan ko rashin gyaruwarsu. To me yasa sai yanzu suka zama dalilin dakatar da tahiyyar demokradiyya? Wannan shine abubuwan da wasu suke tambaya. Bayan shekaru ana iya cewa 13 na jagoranci na ita wannan jam'iyya.
Hakan dai ya sa zukatan jama'a da dama a cikin shakku da kokanto kan ainihin dalilan da suka haifar da juyin mulkin. Akan wannan ne Farfesa Abube na Maiwa ya koma kan tarihin lamarin tun daga farko.
Ya fara ta a cikin jam'iyyar Standard Tarayya. A cikin wannan jam'iyyar ne ake samun cikin barawo 50 za a samu 40 da ɗan jam'iyyar Standard Tarayya. Kenan ya ɗauko hanya ta cewa da shi ba zai yarda ba za a yi hukunta ba. Wato huku da tsari ne kamar da na faɗi can farko, mazun bai samu yuka bai samu nama ba. Dan inda kama ba ya da wannan rauni na cewa da ya san an yi ka ne zai kana yi ka, tunda shi kana yi ka aka yi shi. Inda ba haka ba ne, to wallahi na ce miki da yau duk wanda ya zama to ya yi aikin sha'ani jar in dai ba zum ne da yau yana sarka a koda ta rashi.
Amma menene yasa kake ambaton shi a matsayin shugaban je kana yi ka?
Kowa ya sani, na ɗaya shi kan shi shi kankan shi ba zumfin bai tabbata yayin muhalkin da zai zama shugaban ƙasa ba wannan rana na faɗi hira ce wanda muka yi dashi na biyu shine cewa kowa ya san zaben da aka yi a Niger kowa ya san da wani juyin mulki ne kwace mulki ne aka yi wato kowa ya san da jaha guda ce jahar tsohon shugaban ƙasa ta kawo sakamako kuma mutane sun yi Allah wanda ya da wannan wato kwace iko ne suka suka zo aka zo aka dora ba su saboda yayin kariya wanda suka yi aikin nan na asha da nake faɗi kan baya saboda wannan aka sashi ko amma sai zamanto da ana tahiya shi yana so ya sauya ana tahiya shi yana so ya sauya haka kai yanzu tsakanin su ma yanzu suka fara rishin jukuwa rishin jukuwa nan shi ya fara kamar su ɗan ɗan da tsara ki da suka fara kamar an gare bi akwai mutanen bazum akwai mutanen oo to mutanen oo nan fa su ne zamanto maye maye makarafan ma na jafiyar ta ɗan ɗan tsarayya kan ne aka yi wannan
kana nufin mutanen tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Isu
Muhammadu Isu na faɗi mutanen shi su ne kuma duk wannan shi ne umman ba kisa duk abin da faru a Niger na kwarai da lala kun ba lalan ba duk abin da faru ma tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Isu shi ne umman ba kisa wannan abu ba wani ba
kwanaki kalilan bayan juyin mulkin ne kuma kungiyar bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen Afirka ta yamma ta ECOWAS karkashin jagorancin shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ta sha alwashin daukar matakai ciki har da amfani da karfi idan ta kama domin maido da bazum kan mukamin sa bayan juyin mulkin to sai dai matakin na ECOWAS da kuma musamman gwamnatin Najeriya da ta yi uwa da makarfiya kan lamarin ya haɗu da kakkausar suka musamman daga cikin Najeriya da kuma kasar ta jamhuriyar Nijar Sha'ibu Mungadi mai fashin baki kan lamuran yau da kullum na cikin masu wannan ra'ayi
to wato wannan yunkuri wannan magana ko kuma yunkuri na tabbatar da demokradiyya a kasashen Afirka abu ne mai kyau amma dai matakan da kungiyar ECOWAS ta dauko matakai ne waɗanda ke da gyara kwarai da gaske na farko dai sun sani cewa akwai kasashe uku ko hudu wato Chadi da Burkina Faso da Mali da Guinea duka an yi juyin mulki kuma sojoji ne ke rike da su kuma cikin wannan kungiya suke to amma kuma kungiyar ba ta ce musu komai ba abin ma ban haushi da aka tashi aika sakon wannan kungiyar sai aka aika shugaban kasa na Chad wanda shi ba zababbe bane kaga ire-iren waɗannan kurakurai da kungiyar ke yi suke sa ana ganin kamar dai wato kidan waɗansu manyan kasashe ne waɗannan kasashe na Afirka ko shugabannin kasashe na Afirka ke takawa tasirin wannan abun ba mai kyau bane ga ita kungiyar ECOWAS kuma tasirin ba mai kyau bane ga kasashen ECOWAS su kansu na farko dai sanin kowa ne kasashen Mali da Burkina Faso da Guinea waɗanda suka yi juyin mulki kuma sojoji ke rike da su kuma suna da iyaka ta kud da kud da kasar Niger ba za su kyale wato a nuna ma sojojin juyin mulki na kasar Niger wato karfi ba domin idan haka ta faru lokacin da aka murkushe waɗannan sojojin ba mamaki su ma a maida hankali ga na Mali da na Burkina Faso da na Guinea saboda haka na san zai wahala kwarai ba su ido suka yi taron dangi suka kama ma kasar wato Niger ba abu na biyu Najeriya wanda ita ce ke bada kashi 70 na bisa 100 na kudaden da ake gudanar da wannan kungiya ta ECOWAS tana fuskantar nata matsaloli na tsaro a cikin kasa yayaushe kuma take da lokaci da kuma karfin sojojin da za su je su daura yaki da wata kasa na uku wato idan aka tadda wannan yakin ya barke ko shakka babu jihohin Najeriya waɗanda ke makwabtaka da Niger za su ɗanɗana kutar irin jihohin Sokoto Kebbi jihohin Yobe da Borno da Kano da Jigawa da Katsina tabbas wato za su ɗanɗana kutar su da jihar Zamfara saboda za hare-hare za su yawa
wannan yunkuri na ECOWAS din ya kuma haɗu da turjiya daga wasu kasashen kungiyar kamar Mali da Burkina Faso waɗanda makwabta ne na ƙasar Niger kuma dukkan su suna ƙarƙashin mulkin soja ne sakamakon juyin mulki waɗanda kuma suka sha alwashin kaiwa Niger ɗin ɗauki muddin aka ce za a kai mata yaƙi To amma Dr. Bashir Muhammad a cida na ganin kamar wannan tauna tsakuwa ne domin aya ta ji tsoro.
To wannan ya kasance gaskiya ne kuma da gaskiya suke yi. To wannan kaga zai kasanta yanayin da ake ciki a Niger. Amma ni ana tunani kawai wani waton strategy ne ko kuma a ce wata tsari ne suke yi dashi ko nayin barazana saboda su nuna ma ECOWAS cewa da gaske suke yi. Amma kai gazan komai a gaje duk wanda ya sa abin da ake ce ma ECOWAS da ƙarfin sojojinta da irin kasashen da aka yi yaki irin wannan na ba sa sama sun shiga sun shirya a ECOMOC din nan. Ya san cewa wannan barazana ce kawai. Amma dai hadarin da ke ciki shine irin mutanen da ba su ji ba su gani ba barakullah da kuma yanda yayi abin yana iya zama wani yaki na yaki haka na cikin gida ko kuma yaki wanda zai tsaye shi jama'a. Amma dai ita ECOWAS ta doki hanya ta lumana ta diplomasiya aka hanyoyin da za a bi a tabbatar da cewa an dawo da demokrasi. Kuma ganin da suke yi kamar cewa wannan harka ce cikin gida ba haka bane, din kuma cikin gida ne gaskiya ECOWAS ko CDAO tana cikin wanda a cikin gida. So duk abin da ya shahi Niger ya shahi Nigeria ya shahi Mali ya shahi Burkina Faso ya shahi Cote d'Ivoire ya shahi Ghana da dai sauran kasashen ita ECOWAS din CDAO. Don haka inda muke kira ga wayannan sojojin su girmama tsarin mulki, su girmama tsari wanda al'umma suka yadda da shi, ɗan ƙasa suka yadda da shi, tsari na farkulla, tsari ne wanda ɗan ƙasa su ɗe suke da haƙƙi tabbatar da gwamnati a kansu, kuma wannan shi ne halattacin tsari. Tsarin nan na uwa da ƙarfin bindiga idan aka ce za a ci gaba da shi to ko shi ƙasashen mu za su ci gaba ne su dawo baya.
Masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. A madadin Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin, Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC.
To madalla gaishe ka kaka yi nisa ka kawo muna labarai a takaice, don haka da haka muka zo ƙarshen wannan shiri da labarin a takaice.
To baba a takaice, an sakawa Niger ƙarin takunkumi a jiya Talata ɗan sa'o'i bayan da shugabannin sojojinta suka yi watsi da yunkurin diplomasiyya na baya-bayan nan da tawagar haɗin gwiwa daga kasashen yammacin Afirka da ƙungiyar tarayyar Afirka da kuma Majalisar Ɗinkin Duniya suka yi. Kasar Jamus ta yi tayin tsawaita aikewa da na'urorin kariya daga makami mai linzami na Patriot a Poland mai yiwuwa har zuwa ƙarshen shekara, in ji ma'aikatar tsaron ƙasar a cikin wata sanarwa da ta fitar a jiya Talata. Balin ta aika da rukunin Patriot guda uku zuwa gabashin Poland a watan Janairu bayan wani mummunan tashin bam a wani ƙauyen ƙasar Poland a ƙarshen shekara ta 2022. Wasu ma'aikatan ruwa biyu na da ake zargi da yi wa kasar China leƙen asiri sun bayyana a gaban kotunan tarayya daban-daban a California a jiya Talata domin sauraren shari'a kwanaki bayan kama su da kuma zargin su da bayar da muhimman bayanai ga gwamnati da jami'an leƙen asiri na kasar China. Sojoji da jami'an leƙen asirin Amurka kuma suna yin takatsantsan wajen kakkaɓe kungiyar IS a Iraki da Siriya duk wanda kuma bayan da kungiyar ta'addancin ta yi na hasarar mayaka da jagorori da kuma wani khalifa na gaba. Wannan na zuwa ne ƙasa da mako guda bayan kungiyar IS ko kuma Daesh ta sanar da mutuwar Abu al-Hussein al-Quraish wanda ya jagoranci kungiyar ta'addancin tun a watan Nuwamban bara. Haka kuma na zuwa ne yayin da aka sami rudani game da yadda Abu al-Hussein ya gamu da ajalinsa. Masu jefa ƙuri'a a Ohio sun yi watsi da matakin da 'yan jam'iyyar Republican ke marawa baya wanda zai sa da wuya a tsallake kayar zubar da ciki. Ƙuri'ar ta kafa wani gangami wanda zai zama ƙuri'ar raba gardama ta baya-bayan nan kan wannan batu tun bayan kotun kolin Amurka ta soke shi, wato ta soke haƙƙin zubar da ciki a faɗin ƙasar a shekarar bara.
Ta masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, idan Allah ya kai mu a shirinmu na hantsi wanda zai zo muku a daidai karfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wanda ya daidai da karfe 7 agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu dauke da wani sabon shiri. yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyin na da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Dadi Balawe wanda ya shirya ya kuma bada umurni da ma injiniyan mu na wannan safiyan wato Mr. Jonah Kamis Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku wassalam.